This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hawwa Sharif da sauran aboka yake muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 28 ga watan Agusta na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
To Muhammad, dakarun Isra'ila ne suka kai wani samame da hare-hare ta sama a yankin Yahudawa 'yan kamaruri zaune a gabar kogin Jordan. A mako mai zuwa ake sa ran Papa Francis zai fara wani rangadi mai tsawo a kasashen waje. A yau Laraba, shugabannin kasashen Pacific ke gudanar da taronsa na shekara-shekara a Nuku'alofa na Tonga.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, ku ji cewa a Najeriya, babban kamfanin mai na ƙasa, wato NNPCL, ya sanar da fara safarar makamashin iskar gas zuwa kasuwannin Asiya. To ko me masana ke cewa?
Dan ta amfani Najeriya kasar mu, sannan kuma ta amfani kasashen duniya ma gari baki da. Kuma kasar buƙatar gas a yanzu ƙara su yawa take.
A jihar Maradin jamhuriyar Nijar kuwa, wasu 'yan bindiga ne suka sace mutane sama da 10.
Wallahi sun kwashe mutum ya yi 10, iyalin shi duka daga shi sai ɗan shi guda, mace 3 da ɗiyan da duka sai labubai suka bari.
Sai kuma shirin zamantakewa da Zainab Babaji ke gabatarwa, inda a wannan makon shirin ya tattauna kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da mata wajen safarar makamai. Sannan muna tafa da kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da yamma. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dakarun Isra'ila sun kai samame da hare-hare ta sama a ranar Laraba nan a yankin Yahudawa 'yan kamaruri zaune a gabar kogin Jordan da ya kashe akalla mutane 9. Sojojin Isra'ila sun rawaito gudanar da ayyukan daƙile ta'addanci a Jenin, Tulkarm da yankin sansanin 'yan gudun hijira na Al-Fara'a, inda suka kashe adadin mutane 9. Ƙungiyar jinƙai ta Red Cross na Palestine ta ce ta kwashe gawawwakin mutane 9 daga yankunan, da ƙarin wasu mutum 13 da suka samu rauni a hare-haren da Isra'ilan ta kai. Ministan harkokin wajen Isra'ila, Katz, ya faɗa a ranar Laraba nan ta kafar X cewa dole ne Isra'ila ta yi maganin barazanar ta'addanci a gabar kogin Jordan, kamar yadda take yi a zirin Gaza, inda ta zargi Iran da samar da kuɗi da makamai ga mayakan a yammacin na kogin Jordan. A mako mai zuwa ake sa ran Papa Francis zai fara wani rangadi mai tsawo a kasashen waje, inda zai ziyarci kasashe 4 a sassan Asiya da kasashen da ke kusa da yankin ruwa cikin kwanaki 11. Babban jagoran mai shekaru 87 a duniya an tsara zai ziyarci kasashen Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste da Singapore a tafiyar mai falaken tattalin arziki da addinai daban-daban. Papa Roman dai ya fuskanci kalubale da suka shafi lafiyar sa a 'yan kwanakin nan, inda wannan tafiye-tafiyen da zai yi zuwa kasashen waje zai kasance na farko a shekarar 2024. A watan Nuwamban bara ne aka tilasta Papa Roman janyewa daga wata tafiya da ya shirya kaiwa Dubai domin murmurewa daga cutar mura da cutar numfashi. Ko a bana, rashin kyakkyawar lafiya ya sa ya rika suke aiwatar da aikace-aikacen jama'a da dama.
To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran, za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya, inda babban kamfanin mai na ƙasa, wato NNPCL, ya sanar da fara safarar makamashin iskar gas zuwa kasuwannin Asiya na China da Japan. Kamfanin dai ya ce hakan ya biyo bayan wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa wadda za ta kai ga Najeriya ta ci gaba, kuma jigilar iskar gas ɗin za ta kasance ta jiragen ruwa a cikin yarjejeniyar. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamido Abubakar Sokoto, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Babban kamfanin mai na ƙasa, wato NNPC a Najeriya, ya sanar da soma safarar makamashin gas zuwa ƙasashen Asiya, musamman ma ƙasashen China da kuma ƙasar Japan. Kamfanin dai na NNPC a ƙasar ya ce jigilar gas ɗin zai gudana ne ta hanyar jiragen ruwa. Mai magana da yawun kamfanin mai na NNPC a ƙasar, Musa Olufemi Sunayi shine ya tabbatar da haka.
The Nigerian National Petroleum Company Limited has commenced shipment of liquefied natural gas.
Yana cewa ne babban kamfanin mai na kasa wato NNPC tuni ya fara soma fitar da iskan gas zuwa kasuwannin kasashe daban-daban na duniya domin dai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya irin su Asia da Japan da kuma China musamman a kasuwar mai ta duniya inda kuma aka cimma wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa wadda za ta kawo ma Najeriya ci gaba da haka kuma na tuntubi wani masanin harkokin fitar da danyen mai a kasuwannin mai na duniya kan kowane irin ci gaba ne ƙasar ta Najeriya za ta samu da ita da 'yan ƙasar. Malam Sariya Ubabura wani masani ne na harkokin mai na duniya.
Wannan abu ne wanda yake duk Najeriya zai ji daɗi. Na biyu kuma su NNPC aida ce har zuwa yanzu dinnan suna fitar da gurbataccen mai suna saida a duniya. To yanzu sama da rabin wannan gurbataccen man da ake samu a Najeriya zai zamanto suna saidawa ne ga matatun mai na ƙasar nan. Ade kudin gota ne, Walter Smith ne, Edo Refinery ne, Niger Delta Refinery ce, da kuma sannan NNPC Refinery su da suke Kaduna, Warri da Port Harcourt guda biyu. To saboda haka yanzu wannan zai zamanto hanyar da suke samun kuɗi ta wajen fitar da mai ɗin zai ragu tunda an ce saida kuma a nan Najeriya. Saboda haka kaga yanzu wannan wata hanya ce suka fito da ita wanda yake zaki suke samun foreign exchange ɗin dai ta hanyar saida iskar gas ɗin. Iskar gas wanda ake ta fama lalata take ba a fito da ita ba ta abin yanzu ake ƙara fito da ita don ta amfani Najeriya ƙasarmu sannan kuma ta amfani ƙasashen duniya ma gari baki ɗin. Kuma ka san buƙatar gas a yanzu ƙarasa yawa take. Buƙatar shi wannan kuma gurɓataccen raguwa take a kan abin. Domin me akwai lamarin harkar electric vehicles nan. Motoci masu amfani da lantarki kuma harkar solar gas a gida da abin nan duk yanzu su ne aka sa a gaba a duniya.
Najeriya dai da ke zaman ƙasa ta takwas mai arzikin mai a faɗin duniya na da ɗimbin makamashin gas a shimfiɗe a ƙasa wanda hakan ƙasar ka iya taka babban rawa musamman a harkokin hada-hadar mai a kasuwannin mai na duniya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yau Laraba shugabannin kasashen Pacific ke gudanar da taronsu na shekara-shekara a Nuklof na Tonga inda Prime Minister Australia Anthony Albanese ke zaurcin goyon bayan yankin ga jadawalin tafiyar da tsaron yankin na Pacific. Jadawalin na dala miliyan 271 zai samar da wata rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa da za a iya tura ƙasashe a yankin a yayin buƙata ko yayin wani babban tashin hankali. Prime Minister na Australia Anthony Albanese ya ce,
"A first task of any national leader is to look after the security and safety of our residents."
Albanese yake cewa nauyi ne na farko da ya rataya a wuyan duk wani shugaban ƙasa samar da tsaro ga rayuka da dukiyoyin al'ummarsa, kuma shine abin da wannan yunkurin ke nufin yi na tabbatar da cewa ta aiki tare tsaron yankin baki ɗaya zai ƙara inganta kuma mu da kanmu mu kula da shi. Shi ma Prime Minister Tonga Siosiu Savaleni ya ce,
"Tonga, like many foreign members, therefore think that it's really important to have a Pacific-led..."
Siyasi Savaleni yake cewa Tonga kamar sauran kasashe da dama na fuskantar kalubalen tsaro iri-iri da suka hada da ƙarin masu satar wato safarar miyagun ƙwayoyi a yankin na Pacific a 'yan shekarun nan. Don haka ƙasar Tonga kamar kowace ƙasa a duniya ke ganin abu ne muhimmi a samar da jagoranci a yankin na Pacific da zai samar da wani tsari nashi da zai sake ɗaura ɗamarar tsaro da ake da shi a yankin na Pacific. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya na binciken wasu manyan jami'anta biyu a Sudan bisa zarge-zargen da suka hada da na damfara da ɓoye bayanan masu bayar da gudunmawa dangane da cancantar isar da tallafin abinci ga farar hula a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsananciyar yunwa, cewar wasu mutane 11 da ke da masaniya a kan lamarin. Binciken da Speto General Ofishin Hukumar ke gudanarwa na zuwa ne a daidai lokacin da ɓangaren bayar da agajin abincin na Majalisar Ɗinkin Duniya ke faɗi tashin ganin an ciyar da miliyoyin mutane a ƙasar ta Sudan da yaƙi ya wulaƙanta da a yanzu ke fuskantar matsalar ƙarancin abinci mafi muni a duniya cikin shekaru. Masu binciken za su duba wani bangare don gano ko ma'aikatan hukumar sun boye rawar da ake zargin sojojin Sudan sun taka wajen da marmala batun taimakon agajin a yayin mummunan yakin watanni 16 da suka rika gwabza da abokan gabansu na 'yan rundunar katakwana inda suka rika kokowar kwace ragamar kasar, cewar majiyoyi 5 da suka yi magana da kafar labarin Reuters.
Madalla, bari kuma mu sake komawa taskar rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga sun kai har ya ƙauyen Sabon Kare da ke jihar Maradin Jamhuriyar Nijar da ke iyaka da Najeriya, inda suka tafi da akalla mutane sama da 10 maza da mata. Lamarin dai ya jefa al'ummar yankin cikin zaman zulumi game da yadda abin ya faru. Ga rahoton da wakilinmu Mansur Sani ya aika mana daga Maradi.
Kimanin karfe 11 daren jiya ne 'yan bindigar suka shigo a garin Sabon Kare, wani ƙauye da ke cikin Mada Rumfa da babu nisa da Najeriya. Yayin faruwar abin, wani mazaunin garin ya tabbatar mini da yadda lamarin ya faru a wayar tarho.
Wallahi sun kwashi mutum ya yi 10, iyalin shi duka daga shi sai dan shi guda, mace uku da ɗiyan da duka sai labubai suka bari.
To ina ne suka tardo shi?
Kofar gida suka tardo shi, ya tsere ne suka kwashi duk da masu zama nan kofar gidan ya hada su duka ta yi. Jarrai kadai suka bari.
To kai baka zama can dama?
Allah ne bai hukunci in ji tambantan nake zama ni ma sai ƙarfe 3 nake dawowa. Suka biyo suka iske su duk suka anshe musu wayoyi. Tunda shi adai sai da suka kara mai bindiga, ko da suka kara mai bindiga ya tashi ya tsere da guri.
Cikin mutanen gari akwai waɗanda suka bi domin kai ɗauki ga waɗanda aka tafi da su?
Babu wanda ya bi, tunda kowa tsoro ya kama shi, ba ka da makamin da su da bindiga, kai ba ka da bindiga.
To dama akwai jami'an tsaro da ke kulawa da wannan yanki saboda yanayin halin da ake ciki a yankunan?
Dama dai nan mutanen gari ne ke ɗan tsaro saboda ɓarayin ga ƙanana na dabbobi na cikin gari.
Halibi nawa ne suka yi?
Halibi da suka yi 2 suka ba da ta suka ce ihu ɓarayi. Halibi 5 suka yi.
To da mashina ne suka shigo ko kuma a mota?
A'a, da kafa suka shigo ne. Da kafa suka shigo tunda ta gabacin gari suka hito.
Wannan matsalar ta zuwa ɗaukar mutane har gida da zimmar neman kuɗin fansa. Ya jima yana ciwa al'ummar wannan yanki tuwa a ƙwarya, musamman ma waɗanda suke da ɗan alamun hannu da shuni na waɗannan ƙauyuka masu tasowa. A Bashi Ali, wani ɗan ƙungiyar farar hula ne a gundumar Mada Rumfa, ya yi tsokaci tare da kira ga gwamnatin sojin ƙasar Nijar.
Kullum ka ji can a cikin wannan yanki na Mada Rumfa. Gaskiya wannan lamarin rashin tsaro gaskiya yana faruwa, kuma ba mu jin daɗin abin da ke faruwa a cikin wannan yanki.
A matsayinku na ɗan ƙungiyar hula kuma cikin al'umma, ana ku tunani me ke yawan kawo haka?
Kamar yadda Bahaushe ce, matsalai da ɗan gari kan ci gari. Akwai mutane masu ba su labari har suke shigowa suna ba da abin tunda su ba sani ba, amma tabbas sun ga makwabtaka da Najeriya, kuma Najeriya ma ya zama wanga yanki musu yamma na cikin jihar Zamfara din nan. To wannan makwabtaka ita ce ta kawo mu wannan abin Masar Sani.
Me za ka ce ga gwamnatin ƙasar Nijar?
To gaskiya a nan wurin kira na ga gwamnatin ƙasar Nijar, shugaban ƙasa Chani, president DCNSP, muna kira a ƙara ranfarsan. Akwai gaskiya jami'an tsaro, amma gun yana faruwa in sun yi nan wajen sai can wajen ta balle. Kinan muna kira ga gwamnatin CNSP ta ƙaro mu jama'an tsaro a wanga yanki na, mai zan ko'ina da ko'ina jama'an tsaro ga sanar AMPRAC ta inda insha Allahu dai da 'yan mayagunan suke so su yi wani abu sai su gani akwai jama'an tsaro a wajen basi. Amma in karamcin jama'an tsaro shi ke sa sai sun san sai nan wajen sai su je can wajen su yi abinsu.
Labari ya tabbatar da cewa ɗan bindigar sun kwashi saluloli kusan 60 da wani abu na mutanen wannan ƙauyuka. Yanzu haka dai dangin waɗanda aka ɗauka na jiran sharaɗin 'yan bindigar. Mun nemi jin ta bakin hukumomin yankin don sanin matakin da suke ɗauka don daƙile wannan matsala. Har haɗa wannan rahoto haƙartawa ba ta cimma ruwa ba. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Mansur Maraɗi da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 11 na safe da minti 14. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke nemo hanyoyin haɗin kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da mata wajen ayyukan ta'addanci. A makon da ya gabata ne rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta cafke wata mace da diyarta 'yar shekaru biyu da albarusai guda 124 waɗanda rundunar ta ce ana amfani da su ne wajen harbo jirgin sama. Matar mai suna Hauwa Sani ta dura albarusan ne a cikin galan na manja kan hanyar ta zuwa jihar Katsina. Rundunar ta kuma sami naira 78,500 a hannun matar da wayar salula. Ko a watannin baya ma rundunar 'yan sanda ta kame wata mace da tarin albarusai ita ma tana hanyar ta zuwa jihar Katsina. Ko me ke sa 'yan bindiga amfani da mata wajen safarar makamai?
Sunana Comrade Awal Abdullahi Aliyu, Secretary General na Armed Forces Veterans Federation of Nigeria, wato kuma ke ta tsohon sojoji ta Nigeria. Sannan kuma ni ne President na 1917 Northern Consensus Movement for Peace, Unity, Empowerment and Development Initiative. Ya ce wadda take da kungiyoyi 576 daga jihohi 19 na arewacin Najeriya da kungiyoyin yan arewa da ke zaune a jihohi 17 na yammaci ko kuma kudancin Najeriya.
To ranka dade, a cikin 'yan kwanakin nan an samu yadda ake amfani da mata wajen safaran makamai. Me yasa kake ganin kamar ake sa mata ko kuma mata suke shiga irin wayannan harka na safaran makamai?
Na farko dai kamar yadda aka sani mata zuciyarsu tana da rauni, amma kuma idan zuciyar ta bushe sun fi maza rashin imani da rashin tausayi. Wannan ba boyayyen abu bane. Talauci ya jawo dalilin da ya sa mata sun samu kansu a cikin wannan yanayi, saboda yanzu mace za ta iya yin komai domin ta kula da iyalinta, ta kula da kanta ko kuma iyalinta ko ƴaƴanta. Saboda yawanci mazajen ba sa iya ciyar da matayensu yanzu, waɗanda matayen da suke da mazan kenan. Matayen da mazajen su ko sun mutu ko kuma an sake su kuma an bar su da ƴaƴa, so da yawa mazajen suka bar su da nauyin kula da wannan ƴaƴan. Su kuma matan za su yi komai domin su samu yadda za su yi su kula da iyalansu. Wannan shine abinda su masu amfani da wayannan mata wajen safaran makamai da kuma abinda ake amfani da shi wajen ta'addanci suka gano da yasa suke shigo da mata a cikin wannan al'amarin. Bangaren na farko kenan. Na biyu kuma an san wasu mata da kwaɗayi da kuma san abun duniya. Don haka ko da wasu matan ma za ki tadda suna da mazaje a gidan mazajen auren suke, amma suna fita su je su aikata ayyuka wanda ba mai kyau bane na laifi ba tare da sanin mazajen nasu ba. In an tambaye su in sun shiga hannu sai su ce ko dai saboda wasu buƙatu nasu ko kuma mazajen ba sa iya biya musu buƙatunsu na yau da kullum na al'amuran rayuwa, yasa dole su su fita su je su nemo yadda za su yi su kula da kansu. So da yawa wannan su ne dalilai da yasa ake amfani da mata. Amma babba daga ciki da su masu amfani da wannan matan suka gano kuma shi ne ba a mai da hankali sosai a kan cewa mata za su iya ɗaukan irin waɗannan kayan laifin domin su je su isar ba. Hakan da suka gano yasa sai suke maimakon amfani da maza a kai tun da sau da yawa jami'an tsaro in sun zo maza ake bincike ko a mota ko kuma a yanayin tafiya ko ma wani irin kaya suke ɗauke da shi, za ka ga maza aka bincike, mata ba a kai bincikensu ba saboda akwai wannan tunanin ai mata ne, tunanin yana bayan da ba za su iya yin abin da kika ba mai kyau bane ba. So don haka sai suke yuzin ɗin waɗannan matan wajen ɗaukan kayan laifi domin za su ɗauko musu daga inda suka bikin ɗin shi zuwa inda za su delivery, wato inda za su kai, ba so da yawa ba tare da an bincike su ko kuma an yi tunani ko zargin suna ɗauke da wani kayan laifi.
A cewar Madam Mata Sani Kaura, 'yan ta'addan na la'akari da rashin cikakken ilimi a bangaren matan wajen yin amfani da su.
To abin da ya sa naga mata suke shiga harkokin rashin tsaro din nan, domin waɗansu su fa rashin, na ɗaya zan ce rashin wayewa ne da rashin kuma samun karatu, waɗansu kuma wahala da kwaɗayi. Kwaɗayi da wahala suna tafiya wuri ɗaya. Waɗansu kuma ya zama musu dai zuciyarsu ya riga taurara ne, kawai sukan yi duk abin da suka samu kansu da zai taimaka ma kansu don rayuwar kansu don jin daɗin kansu sai su shiga irin wannan halayen. Amma kuma mata, akwai matan da wanda sun samu tarbaya mai inganci idan suka ga wannan abun da zai kawo wannan na tashin hankali ko na wani abu na tsaro haka suna guje shi. Wani lokaci matan mu karan kanmu muke kanmu cikin wahala saboda muna so mu zama kaman wani ina son samu kaza ba san taimakon aikin da kike yi ba amma kina so kawai domin a baki wani abu kije ki dauko wani abu da zai hallaka mutane ko ya hallaka kanki ko dangogi ko iyali ma gabaɗaya ko mutane gabaɗaya.
Kina ga kaman irin wayanda suke dauko wannan kayan kaman ba su da cikakken ilimi ne na sanin abin da suke yi shi yasa suke barin kansu ana amfani da su wajen haddasa irin wannan tashin hankali.
To a yanda nace kwadayi da kuma wani lokaci rashin hikima ne ko rashin zuciyan ya riga ya mutu ne ko yaya amma sai yanki ke mace idan ma wani zai baki aika ko na wani abu zaki tabbatar wani menene yake cikin wannan gurin da zai bani in kai aikan amma kika duba kaman wannan da har an sa shi a cikin jarka ta sani kwadai ne kawai da kuma tunanin target abin da za a bata da za ta yi amfani da shi ko za ta ci ko za ta sare kanta da za ta ba kanta wani abu da za ta samu ma kanta. So ina ga wannan yaya za a yi a bani ni mace da na san zafin kaina na san darajar ya'ya da iyali sai in a bani abu ko a jaka ne in dai ma ka ce za ka aje wani abu kusa da ni zan ce menene wani za ka aje bari in tabbatar da meye wannan kake yake cikin jakan.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zan cimma burina.
Ko a makonni biyu da suka wuce yan bindiga sun sace wasu dalibai da ke koyon aikin likitanci. Yan bindigar sun sace suna a jihar Benue kan hanyar su zuwa jihar Enugu don gudanar da taro. Bayan kwanaki tara a hannun yan bindigan ne jami'an yan sanda suka yi nasarar kwato su. Shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya wanda ɗaliban jami'ar sa 20 ke cikin waɗanda aka yi garkuwa da su yace yana da yakinin za a samu saukin ta'addanci a Najeriya.
Da muka bada rihoto sai muka sami labari da cewa shugaban kasa Ahmed Tinubu ya bada umurni da cewa ma yan sanda da cewa duk abin da za su yi ya kamata su yi shi saboda su kwato yaran nan daga hannun kidnappers din. Allah ya sa kuma sun yi kokari da kuma ofishin National Security Advisor sun hada gwiwa sun yi kokari. Allah ya sa kuma aka same su. To mun ji dadi kwarai.
Daga ƙarshe an yi batun cewa ba a biya kuɗin fansa kamin aka kwato su ba. Kana ga kaman Najeriya za ta iya kawo ƙarshen wannan matsalan tsaro ba tare ma da an biya kuɗin fansa ma masu garkuwa da mutane ba?
Tun da 'yan sanda da masu tsaro sun iya hito da yaran ba tare da an biya fansa ba. To na tabbatar da 'yan tsaro suna da abin da ya kamata, abin da ƙarfi da ya kamata su yi. Su kwato Najeriya daga inda muke. Ya kamata kowane irin kidnapping da aka samu idan gwamnati sun sa kokari sun sa na'urori da yawa kamar yadda aka sa kuma an sa masu aiki wanda suka san aiki kuma kamar yadda aka sa to na tabbatar da lallai muna da bada imani da cewa akwai kwarewa da su 'yan sanda da kuma wasu masu tsaro da suke da suna iya kwato Najeriya daga inda muke.
Mata da suka samu kansu a mukamai na siyasa kamar Honorable Hajara Dan Yaro Ibrahim, mace ɗaya tilo a majalisar dokokin jihar Nasarawa, ta ce Najeriya ta shiga mummunan yanayi na ta'addanci da kuncin rayuwa da ya buƙaci wayar da kan al'umma don kaucewa hallaka rayuka.
To wannan abu za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙasan duniya gabaki ɗaya da kuma ƙasa na Najeriya mun shiga wani hali na yanayi akan harkokin tsaro da kuma harkoki na zaman cikin talauci. A jihar Nasarawa mun samu kes biyu kenan wanda ake kama mata da sako na alburusai saboda dukansu kowa zaki ji a bayaninta za ta ce an aike ta ne ta kai ma wani a gari kaza. To ina ga waɗannan 'yan ta'adda maza suna amfani da yanayi na hali na kuncin rayuwa wanda mutane suke samun kansu a yanzu da suna amfani ne da maza da yara ƙanana to yanzu ga abin ya tsallako ya zo kuma ana amfani da mata. An kika lura ita waccan nan ma tatanan da yarinya karama yar shekara biyu. Kin ga ana amfani ne da yanayi na talauci wanda mata suka fi kasancewa mafi yawa a cikin harkan talauci saboda rashin karfin tattalin arziki a hannu na wanda za su yi sana'a na kansu ko wanda za su kula da kansu. Wasu kuma za ki ga a gidajen auren su ne mijin, su ne matan, su suke fama komai da kuɗin rayuwa. Ba ta son ta bar 'ya'yanta cikin kunci, sai kaga yayi sanadiyan sun je ana amfani da su suke yin wannan mummunan sana'a wanda bai dace ba. Dole mu taso da malaman addinai da masu sarautu mu ƙara ci gaba fa da wayar wa mata da kai, kada mu yadda ana amfani da mu wajen cutar da ƙasarmu da al'ummarmu.
Masu sauraro da jawabin Honorable Hajara Dan Yaro Ibrahim, za mu ɗiga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. A mako mai zuwa, idan Allah ya kai mu, za ku ji sauran bayanai da shawarwari daga bakin bakin namu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne, ya ce muna ƙara yabawa gwamnatin Abba Kabir Yusuf gida-gida yadda yake zakulo dubban ayyukan alheri da ci gaban a faɗin jihar mu ta Kano. Da fatan Allah ya kawo zaman lafiya da arziki mai yawa a cikin jihar mu ta Kano da ƙasa baki ɗaya. Sako daga Maimuna Idris Kano da Bilkisu Garba na hali Kamba da Hajiya Binta Umar Lida Doguwa Kano. Shi kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajawu, ya ce shin wai yanzu haka za mu ci gaba da tafiya a Najeriya? Talakawa na kwana da yunwa, shugabanni kuma na wadaƙa da abinci, bayan kuma mun san cewa da kuɗinmu ake lilo a kujeran mulkin. Kai wallahi lahira akwai kallo. Fata kawai shi ne Allah ya kai mu lafiya. Shi kuma sakonmu na gaba cewa VOA Hausa ku miƙa sakon jinjina wa gwamnonin Najeriya waɗanda suka aiwatar da ƙarin albashin 70,000. Da fatan sauran gwamnatocin jihohi za su gaggauta biyan sabon albashi daga Garba na hali Kamba.
To madalla a gaida Sarfilu, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To Muhammad, a takaice, dakarun Isra'ila ne suka ce sun kai samamiyoyi da hare-hare ta sama a ranar Laraban nan a yankin Yahuda yan kama wuri zaune a gabar kogin Jordan da ya kashe akalla mutane 9. Sojojin Isra'ila sun rawaito gudanar da ayyukan dakile ta'addanci a Jenin, Tulkarin da yankin sansanin 'yan gudun hijira na Alfara'a, inda suka kashe adadin mayaka 9. A mako mai zuwa ake sa ran Papa Francis zai fara wani rangadi mai tsawo a kasashen waje, inda zai ziyarci kasashe 4 a sassan Asiya da kasashen da ke kusa da ruwa cikin kwanaki 11. Babban jagoran mai shekaru 87 a duniya an tsara zai ziyarci kasashen Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste da Singapore a tafiyar mai falaken tattalin arziki da addinai daban-daban. A yau Laraba, shugabannin kasashen Pacific suke gudanar da taronsu na shekara-shekara a Nuku'alofa na Tonga, inda Prime Minister Australia Anthony Albanese ke zaurcin goyon baya ga yankin ga jadawalin tafiyar da tsaron yankin na Pacific. Jadawalin na dala miliyan 271 zai samar da wata rundunar 'yan sandan ƙasa da ƙasa da za a iya tura ƙasashe a yankin a yayin buƙata ko yayin wani babban tashin hankali. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya na binciken wasu manyan jami'an ta biyu a Sudan bisa zarge-zargen da suka hada da nadin fara da boye bayanai masu bayar da gudunmuwa dangane da cancanta isar da tallafin abinci ga farar hula a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsanancin yunwa, cewar wasu mutane 11 da ke da masaniya akan lamarin.
To masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Za mu kuma buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da matsalar yadda za a magance matsalar tsaro akan iyakokin Najeriya da Nijar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hauwa Sharif da ta karanto labarai, da Juliet Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Cedric, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama, a saurari shirin yau da gobe.